أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا hudu ga watan Ramadan hijira 447 wanda yazo 21 ga watan 2 2026 Allah cikin ikon sa ya bamu dama ya bamu zarafi ya amince ya yadda bisa kaddarawarsa mun dawo domin dorawa daga inda muka tsaya a waccan shekara ta 1446 ta 2025 muna fata abin da ya faru a tsawon wannan shekara na ayi na waɗanda suka rasu da waɗanda suka samu canji a rayuwa muna roƙon Allah muna tawassali bi asma'il husna wa sifatil ulya Allah ta'ala ya ji kandu waɗanda suka rasu
amin
wanda suke da rai kuma da mu baki daya Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani a darasin mu inda muka tsaya a waccan shekara mun tsaya a aya ta 270 a cikin suratul baqara aya ta 270 anan muka tsaya a waccan shekara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى أتكين ودنن آيوي داك كرنتو منا أولنا شافي سنا بياني أكن فللا نتشيروا da ba da tallafi da gudunmawa da taimako domin raya addinin Allah da kuma raya bayin Allah duk inda kaji Allah ta'ala ya ce a saka kuɗi ko a ba da kuɗi ko a kashe kuɗi ko a fito da kuɗi ayi wani aiki in ka lura da kyau zaka ga wannan kuɗi ko wannan aiki yana komawa ne imma zuwa ga ɗaukaka addinin Allah ko kuma raya bayan Allah Allah ta'ala a cikin wannan aya ta 270 ya gaya mana wasu manya-manyan hukunce-hukunce guda biyu na farko hukuncin ciyarwa na biyu kuma hukuncin bakance da alwashi Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin abinda kuka ciyar na ciyarwa ko wace irin ciyarwa ko mai yawanta ko mai kankantanta ko a fili ko a boye ko ta fuskan wajabci ko ta fuskan mustahabbanci to Allah ta'ala yana sanar da wannan aw nazartum min nazari ko kuma kuka yi bakance daga alwashi kuka dau alwashi kuka yi bakance to Allah ta'ala yana sanar da wannan alƙawari da wannan bakanci da kuka dauka da wannan alwashi fa inna Allah ya'lamuhu Allah ta'ala yana da cikakken sani tun kafin ku yi kuma yana da sani a lokacin da kuka yi kuma yana da sani bayan kun yi Allah ta'ala ana siffanta shi da ilimi na ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون الله تعالى يا سن ابو كافن يا كسانشي يا سن ابو الوكتين ديكي كسانشي وا كما يا سن ابو كافن كوي الوكتين ديكي كسانشي وا كما واند بي كسانشي بدا دليل رشن كسانشي ورسا الله تعالى انا سبان تأل منسا تفسكو كيبو دا قوم شاوكو Allah ta'ala sai ya ce ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu wa ya'lamu ma lam yakun Allah ta'ala ta wannan fuska guda uku ya san abin da ya kasance abin da ya san kuma abin da zai kasance a gaba sannan ilimin Allah ta'ala yashmal al-mumkinat والمستحيلات والجائزات wannan kuma guda uku Allah ta'ala ya san duk wani abu mai yiwuwa Allah ta'ala ya san abinda ba zai yiwu ba da dalilin rashin yiwuwarsa Allah ta'ala kuma ya san abinda wato mai yiwuwan yiwuwa Allah jera cikin ilimin Allah sannan ta fuskan fili da boye ana siffanta ilimin Allah da ya alamu zawahira wal bawatin. Allah ya san duk abin da yake fili, Allah ta'ala ya san dukkan abin da yake boye, sannan a haɗa bi kulli shay'in ilma, cikin ilimin Allah ta'ala ya yalwaci, ya game, ya haɗe da dukkan komai da kowa, yana cikin sanin Allah ta'ala. Sannan ilimin Allah ta'ala ana siffanta shi da jahilci bai gabace shi ba, ko mantuwa ba ta riskarsa, kuma ana siffanta ilimin Allah ta'ala da ba shi da iyaka. Ilimin Allah ta'ala ba shi da wata iyaka da zaka ce iyakar ilimi, babu wannan. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna Allah ya'lamuhu, a cikin wannan akwai abubuwa biyu. Na farko akwai kwadaitarwa, idan kana aikin kirki aka ce Allah ya sani, to kaga an zaburar da kai akan ka ƙara dagewa. Idan kana yin abu na kuskure aka ce Allah ya sani, to ana tsorata ka kenan cewa ka kiyaye kanka. Domin a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya faɗa, annafaqatu wan nadhru, kowanne za a iya yin sa ta fuska da zai zama karɓaɓɓe, kuma za a iya yin sa ta fuska da ba zai zama karɓaɓɓe ba. A baya ayoyin da muka karanta sun gaya mana mahimmancin ciyarwa, sun kwadaitar da mu ciyarwa, sun gaya mana falalar ciyarwa, amma sun ja kunnenmu da abubuwa guda uku: kada a samu almannu, kada a samu al'aza, kada a samu arriya'u. Duk wanda zai aikin alheri na hanyar fidda kuɗinsa ko dukiyarsa domin tallafawa addinin Allah ko taimakawa bayin Allah, to ya kiyayi yin gori. Kada ka ba da kuɗinka an yi aikin addinin Allah ka zo kana gori cewa da ba dan kai ba, da ba a yi masallacin nan ba, da ba dan kai ba, da ba a yi makarantaccen ba, da ba dan kai ba, da ba a mallaki motaccen ba, da ba dan kai ba, da waɗancan ba su yi karatu ba ko ba su yi kaza ba. Ba a son ka dinga yin gori in kai aikin kirki na taimakon addinin Allah. Haka kuma idan wani ka yi wa aikin alherin nan, kada ka dinga ai da ba dan na taimake ka ba, da yanzu kana cikin wahala, da ba dan na baka ba, da yanzu ba ka da shi, da ba dan na taimake ka ba, ka dinga masa gori. To Allah ta'ala baya son kai alheri kuma ka zo kana yi wa wanda ka yi ma gori. Sannan kuma cutarwa, ka ba mutum din ko baka bashi ba, kuma ka je kana faɗin baƙaƙen maganganu da mugayen maganganu a kansa, ya fiye naci, ya fiye roƙo, haka yayi ta damuna, haka yayi ta takurani, yayi ta kaza, tilasta sa na bashi, kai wannan mutum akwai magiya, akwai roƙo, akwai naci, kai ta bata shi da baƙaƙen maganganu, to Allah ya hana wannan. Da kuma wanda zaka yi dan riya, dan jama'a su gani su yaba maka cewa kana yi ne dan yaban mutane, dan ganin mutane, dan ƙarfafa mutane, ba dan Allah kake yi ba. Waɗannan abubuwa guda uku aka ja kunnen mu cewa mu kiyaye su a lokacin da muke ciyarwa ta wajibi ko muke ciyarwa ta mustahabbi ga addinin Allah ko ga bayin Allah. To haka nan kuma shi ma ba kance mutum zai iya daukan alwashi ko yayi ba kance, a cikin ba kancen nasa akwai saban Allah, kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya hango wani daga cikin sahabbai ana kiransa Abu Isra'il, kamar da Bukhari ya rawaito hadisin mai lamba ta 6704, Abu Dawud ya rawaito shi mai lamba ta 3300, Ibn Majah ya rawaito shi mai lamba ta 2136. To annabi daga Abdullah dan Abbas yace wata rana Annabi alaihi salatu wassalam yana yin huduba, sai ga wani mutum a tsaye a rana, ya tsaya a tsakiyar rana tsaka, sai Annabi alaihi salatu wassalam ya tambaya shi wannan fa da ya tsaya a rana, sai suka ce sunansa Abu Isra'il, shi yayi bakance yau ba zai abu hudu ba. Na farko yayi bakance zai tsaya can ba zai zauna ba, yau wunin gaba daya a tsaye zai yi shi. To wannan ibada ne, ka tsaya kawai ka ki zama wuni guda. Yace yayi alƙawari yau ba zai zauna ba. Sannan na biyu, ba zai yi magana da kowa ba. Sannan na uku, ba zai shiga inuwa ba. Sannan na hudu, azumi yake yi. In ka kula waɗannan abubuwa guda hudu da Abu Isra'ila ya lissafo, daya ne kawai ibada ciwon ba za ka yi magana ba waye hana ka yin magana a lokacin da ta dace ciwon ba za ka shiga inuwa ba waye ce ka shiga rana bayan ga inuwa ciwon ba za ka zauna ba a tsaye za ka wuni waye ce ka wuni a tsaye ba ibada kake yi ba da haka annabi alaihi salatu wassalam da ya ji waɗannan abubuwa guda hudu da wannan bawan Allah Abu Isra'il yayi bakance zai tsaya a tsaye ba zai zauna ba zai tsaya a rana ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai yi magana da kowa ba zai yi shiru yayi kurum har zuwa yamma sannan yana azumi sai annabi alaihi salatu wassalam yace ku umarce shi yayi magana kun ga sharai shi yin magana ba addini bane ba ibada bace a gurin da ya kamata a yi magana din sannan yace shiga inuwa ashe zama a rana in ba shari'a ce tace shiga rana ba ba za ka shigar da kanka rana da sunan wai kana ibada ba sannan yace ya zauna kenan in ba shari'a ce tace ka tsaya ba to kana da iko ka zauna ko ka tsaya tsayuwar da ba addini ne ya saka ba to ba za ka dauke ta ko ka mai da ita ibada ba sai annabi alaihi salatu wasallam yace to ya cika azumin sa ashe a cikin waɗannan abubuwa guda hudu da ya bakance zai aikata ɗaya ne kadai addini ɗaya ne kadai ibada da haka aka umarce shi da yayi azumin amma waɗancan abun guda uku ya rushe su kada ya ci gaba da aikata su kun ga anan shi yasa Allah ta'ala yace au nazartum min nazri ko kuma abinda kuka dauki alwashi daga bakance fa inna Allah ya'lamu Allah ta'ala yana sanin wannan abun sani na bayyanawa dama Allah ya sani kuma yana sani kuma ya sani kuma ya ga mai sanin sa da dukkan komai ya san komai kafin ya faru da lokacin faruwar sa da bayan faruwar sa ya san akwai ya san babu da babu da akwai duk suna cikin ilimin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce wa madu zalimina min ansar sai ce lalle wato azzalimai ba su da mai taimako ba Allah ba zai taimaki azzalimai ba a lahira ko ba zai taimake su ba a duniya duk mai yin zalunci ko da ya ga alamar nasara a farko to ƙarshe dai sai ya ci ƙasa Allah baya son zalunci baya son azzalimai kuma baya bada gudunmawa ko taimako kowane iri ne ga masu aikata ainihin wato zalunci da muka kalli wannan aya za mu ka tazo mana da manya-manyan kunce-kunce guda biyu na farko shine maganar nafaka ciyarwa da ɗan adam yake yi nafaka tana iya zama ta fuskoki da dama kamar yadda na faɗa cewa amma tana koma fuska na shine gina addini ana gina addini da dukiya da ilimi da lokaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fice a bangare hudu duk wata daraja da mutum ya samu to tana fitowa ne daga wannan tushe guda hudu na farko shine imani sun yi imani sai yasa Allah ta'ala yake kiran su da masu imani na biyu sun yi fice a ilimi saboda su suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani na sauka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu suna koya don haka sun koyi alqur'ani sun koyi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da bai duk abin da ya kamata a sani game da addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu ya sanar da su ya fassara musu ya aikata sun gani da haka sun fi kowa ilimin addinin musulunci don sun yi karatun daga tushe sun yi shi daga asali sun yi shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na uku shine aiki sun yi fice a wajen aiki abin nan da suka koya ba sun koya ne don su yi ado da shi ko don su yi kwalliya ko don su yi jayayya ko gardama ko musu ko nuna yawan ilimi ba a'a sukan zo su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama me Allah yake so a yi da an gaya musu sai su je su yi tun suna tambayar me za su yi me za su bari har ilimi ya kai suna tambayar me Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana musu aikin da Allah ya fi so kuma suna aikatawa da haka sun yi fice wajen aiki da ilimi sannan na uku shine adda'awatu ila Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi fice wajen ɗaukaka addinin Allah da yada addinin Allah da kira zuwa ga addinin Allah da kare addinin Allah sun fita sun ba da lokacinsu sun ba da dukiyarsu sun bayar da lokutansu sun bayar da ilimin su, sun haƙura da jin daɗin su, sun haƙura da garuruwan su, sun fita sun yada addinin Allah har ya zo mana nan. In ka duba tarihin sahabbai, mafi yawan su kaburburan su ma baya jaziratul Arab, sun yi tafiya mai tsawo, sun shiga gari da gari, sun ɗauki wannan saƙo na musulunci. Duk da suka ji sai su kafa makaranta, su koya wa mutane addini, su koya musu Qur'ani, su amsa musu fatawoyi, su kuma gaya musu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi, da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari. To da waɗannan abubuwan sahabban manzon Allah suka yi fice. To in ka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan ɗin shi ne ɗaukaka addinin Allah ta hanyar bayar da rai da lokaci da ilimi da dukiya. Sun ba da dukiyarsu, sun ba da kuɗinsu, sun fito da duk abin da suka mallaka, sun yaɗa addinin Allah da shi, sun kuma gina bayin Allah. To da aka harka ciyarwa, in muka duba Al-Qur'ani, a cikin wannan sura ta suratul Baqara, Allah ta'ala ya gaya mana fuskokin ciyarwa har guda goma sha hudu. Fuskokin ciyarwa har guda goma sha hudu. In ka koma can aya ta 195, Allah ta'ala ya ce wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah ta'ala ya ce ku ciyar a tafarkin Allah, ku ciyar da dukiyarku domin kafa addinin Allah, domin kare addinin Allah, domin yada addinin Allah, kar ku jefa hannayenku cikin halaka. A guri na biyu, sahabbai suka zo suka tambayi Annabi alaihi salatu wasalam a aya ta 215, yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sai Allah ya ga musu fuskokin da za su kashe dukiyarsu guda biyar dangane ga taimakawa bayin Allah. Daga ciki akwai iyaye, akwai makusanta, akwai marayu, akwai talakawa, akwai matafiyi da guzurinsa iyanki. Allah ta'ala ya ce yana son a saka dukiya, a bayar da dukiya a waɗannan wato ainihin a ɓangarori. Sannan guri na uku shi ne a cikin sura ta 219, yas'alunaka madha yunfiqun qul al'afu, suna tambayanka game da me za su ciyar, amsa shi ne abin da ya ragowa. Kar ka ɗauki abin da za ka ci ka sha da iyalanka da iyayenka, so in Allah ya baka dukiya ya baka ne don ka ci ka sha kai sutura kai magani kai a kan kanka, sannan ka wadata iyayenka da suka haife ka, ka wadata ƴaƴanka, ka wadata matanka, ka wadata danginka, ka wadata makotanka, ka wadata makusantanka, ka wadata musulmi, kama taimakawa wanda ba musulmi ba wajen aikin nafila na ciyar da dukiya. Duka waɗannan amfanin dukiya kenan da za ta yi wa mutum. Yusa Allah ya ce al'afu, ma'ana abin da ya ragowa daga buƙatarka a ciki yake bayarwa. Idan Allah ya baka wanda za ka ci, ba ka ɗauka ka ba wani, kai ma ka je kana nema ba. Sannan na hudu, Allah ta'ala ya gaya mana wato irin yadda mutum ya ba wa Allah dukiyarsa aka yi amfani da ita wajen yaɗa addinin Allah, ko ya ba da dukiyarsa aka yi amfani da ita wajen kafa addini ko taimakon addini ko taimakawa jama'a ko samar da wato abubuwan da ake bukata na gina rayuwa, ya amfani da dukiyarsa. Allah ya kira wannan dukiya a matsayin rance, kamar ka ba Allah rance ne, kuma Allah ta'ala shi kadai ne ake ba shi rance ya ninka ninkin ba ninkin, dan shi babu doka a kansa ta ninkin ba ninkin. Shi kadai ne zaka ba shi dukiya ya maka ninkin ba ninkin. Man zallazi urdullaha ardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira, wane ne zai ba wa Allah rance rance mai kyau, Allah ta'ala ya ninka masa ninkin ba ninkin. A suratul Baqara aya ta 245. A guri na biyar shine inda Allah ta'ala ya kwadaitar da mu wajen ciyar da dukiya wajen fuska alheri. Duk abin alheri in yazo ka bada dukiyarka ai alheri da ita, kai kanka zaka ji dadi, zaka ji farin ciki, zaka ji annashuwa, zaka ji wani irin wato yanayi mai kyau a zuciyarka lokacin da ka faranta ma wani, ka kyautata wa wani, ka ba wani, ko kuma kai wani abin alheri da shi. Shine Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya ku masu imani ku ciyar daga abin da na azurta ku da shi, min qabli an ya'ti yawmun, kafin wata rana ta zo, la bay'un fihi, a wannan rana babu ciniki, wala khullatun babu badadantaka, wala shafa'a babu ceto sai wanda Allah ya bada izini akai. Suratul Baqara aya ta 245. Guri na shine Allah inda ya buga misali domin ya ja hankalin mutane cewa dukiyar da suke bawa Allah ko suke ba addinin Allah ko suke taimakon bayin Allah da ita ba asara bace. Sai Allah ya buga misali da wato alkama, yadda ake shuka alkama ta fitar da zangarniya, zangarniyar nan kuma ta fitar da ƴaƴa mafi yawan su 100-100. Sai Allah ta'ala ce masalul ladzina yunfiquna wa fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ta'ala ce kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah kamar ƙwaya ce ka shuka ta, ita kuma ƙwayar nan ta haifar da zangarniya guda bakwai kagan kenan. Haka dukiya kamar shuka ce, idan ka bada dukiyarka aka taimaki addinin Allah ko taimaka bayin Allah wajen gina musu rayuwa da kayan more rayuwa da abubuwan addini, to Allah ta'ala zai mayar maka ta waccan fuskar da Allah. Sannan kuma shine bayanin wanda ya ciyar da dukiyarsa wato ba ta hanya ko kuma ta hanya da ta dace. Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah sannan ba sa biyar da gori ko cutarwa akan dukiyar da suka ciyar, Allah ya ce ladan su ya tabbata a wajen Allah mahaliccin su, babu tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba. Aya ta 262. Haka nan guri na 8 inda Allah ta'ala ya siffanta waɗanda suke ciyar da dukiya ta hanyar su yi gori ko su cutar ko su yi riya, cewa dukiyarsu ba za ta yi albarka ba. Sai maye kuma da cewa waɗanda suka ciyar da dukiyarsu domin neman yarda Allah su ko kamar misalin gona ce, a cikin gonan nan akwai ya yi itace kala-kala sannan kuma aka yi ruwan sama ya yi albarka ya yi yabanya, to wannan alherin haka zai ta yaɗuwa ya bi zuriyarka ya bi ka a lahira ya bi ka a duniya. Duk masu aikin alheri da kashe dukiyarsu domin taimakawa addinin Allah ya kafu da taimakawa bayin Allah samu rayuwa addini samu rayuwa duniya mai kyau, waɗannan ba su yi asarar dukiya ba, yabanya suke shukawa. Za su ga alherin abin a kansu, a kan zuriyarsu, a kan rayuwarsu, a makomarsu, a lahirarsu, a kabarinsu, a gaban Allah ta'ala idan suka tsaya. Dudaka Allah ta'ala ya buga wannan misali shine na 8. Sannan Allah ta'ala ya kwadaitar da cewa a guri na 8 kenan a aya ta 267, cewa waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ta fuska biyu, Allah ta'ala yana so in zaka bada dukiyarka ka bayar da halal ta halal, sannan kuma ka bayar da mai kyau, halal kuma mai kyau, kada ka nufi mummuna. Dan mafi yawa mutane in an ce za a yi abu na Allah ba sa yin mai kyau, sai mutum ya sai tsantsareriyar mota wacce zai dinga hawa da wacce matarsa za ta hau da wanda ƴaƴansa za kai su makaranta, amma idan kungiya ta je ta ja masa aya ta ja masa hadisi ta kadaitar da shi, sai ya ce aje a demo ta tsohuwar bus a ba su dinga tawazi tana tafiya tana hayaki, tunda dai Allah za a ba to aje a siyo bus ba zai saka ko sabuwa kar. Ya ce yadda na sai sabuwar mota kar, na saiwa madan sabuwar mota kar, na saiwa ƴaƴana sabuwar mota kar da ake kai su makaranta, to masu fita yaɗa addinin Allah su ma ba su sabuwar mota kar. Sai ya ce aje a ɗauko tsohuwa, tsohuwan ma ba wato wacce ta gaji sosai, sai kenan sai a mata fenti kawai sai a ce gashi nan ku je ku yi aikin Allah, da kun fara sai ta fara lalacewa, ɗan kuɗin da aka tara duk ta cinye. Ko mutum ranar sallah zai sa a ma ƴaƴansa ɗinki mai kyau mai kyau mai kyau, aiwa matansa ɗinki mai kyau ya yi mai kyau, amma aka ce ga marayu sai ya ce a duba mai arha a yi musu, a yi musu mai arha, tunda dai marayu ne ai ba sai sun sa mai kyau ba, a yi musu mai arha. In abinci ne sai ya ci mai kyau mai kyau da shi da iyalansa ci mai kyau mai kyau, amma idan an ce ga abinci za a yi na ciyawa na Ramadan sai ya ce a yi musu kunu mana, ko an sa sukari ba ko ba sa sukari ba ba komai. Ma'ana shi kullum aka ce abu na Allah ne yana ga ayi mara kyau ayi mai arha, amma abu ne na more rayuwa ayi mai kyau mai inganci. To Allah ta'ala ya kwadaitar da mu cewa idan za ku ciyar ku dinga ciyar da mai kyau kuma daga halal, wannan shi ne abinda Allah ta'ala yake so. Ya kwadaitar da mu wannan kuma ya yi kiran mu mu yi wannan a cikin aya ta 267, ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه haka wannan aya Allah ya zaburar da mu mu ciyar daga halal sannan kuma mu ciyar da mai kyau mu bada mai kyau saboda Allah zaka ba tunda Allah zaka ba ka dinga bada mai kyau yanda kai ma zaka samu lada mai kyau sai mutun ya fake da kawa da kalilan Allah ya baka kaseeran to ka bada kaseeran Allah ya baka akasaru mana guri na goma shine yanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa shedan fa kullun hana kai yake kai aikin kirki idan ka ce zan bada 5000 in baka yi maza ka bayar ba sai shedan ya ce ta yi yawa mai da ita 3000 in ba zo an karba ba sai ka ce saura fa 2000 in ba zo da gudu an karba ba sai ka mai ta 1000 karshe sai ka ce ga 100 ma dai a bada kaseera qalilan Allah ya bada kaseera so da ka shedan kullun ya idukumul faqara yana wato yi maka alƙawarin cewa ko yana nuna maka cewa bayarwa dai ai aikin Allah da dukiyarka kamar talauci zaka yi kamar rashi zaka yi kamar tawaya zaka samu saboda haka kullun sai kaga in an ce ai aikin Allah sai kaga kananan kudi ne suke shiga cikin akwatin ba zaka ga manya manya masu nauyi masu dubu dubun nan ba sai da kin gani an biyar biyar an goma goma an hamsin hamsin to saboda haka ya kamata mu yi imani da wannan addinin cewa duk abin da muka ba Allah ta'ala mu mai asarar sa ba kuma za mu ganin kin banin kin wannan shine guri na 10 aya ta 268 guri na 11 da Allah ta'ala ya nuna mana amfanin ciyarwa da kuma alherin ciyarwa da yadda za mu ciyarwa a cikin suratul baqara shine aya ta 270 wacce muke karantawa yanzu wa ma anfaqtum min nafaqatin wa aw nazartum min nazari fa inna Allaha ya'lamu sannan za mu ga shafin nan gaba daya in kana da alqur'ani wanda yake bugun madina duk wannan shafin da Allah rama ya karanto mana duk akan maganar infaki ne duk maganar infaki za mu tayi dan haka za mu ta zaburawa sai mun ga ajihun mutane yayi kasa tukunna an yi ta debowa ana fitarwa ana bawa addinin Allah ana taimaka bayin Allah zaka ga alherin abu zaka ji dadin rayuwarka idan ka zama mai infaki mai ciyawa mai taimako mai aikin kirki sannan za mu ga ayar da ke bin wannan tace ta 271 in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wanda za mu bayanin ta sannan aya ta 13 ita ce wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum abinda kuka ciyar na alheri Allah ya ce dan kanku ne kanku kuka kaiwa wanda ya ga ya bada dukiyarsa ya taimaka addinin Allah ko ya taimaka bayin Allah kansa yawa to sannan kuma ta karshe ita ce ta 274 allazina yafquna malum bilail wan nahar sirran wa alaniyata falam ajrun inda rabbihim wanda anan kuma zamu ji bayani game da bayar da dukiya a kowane yanayi akwai lokacin za a nemi taimako da daddare ake son a tara kuɗin akwai lokacin za a nemi taimako da rana ake son a tara kuɗin akwai lokacin da a sirrance ake so ka bada kuɗin akwai lokacin da a fili ake so a bada kuɗin domin wanda baya bayarwa ya ga ana bayarwa ya ayyukan farilla an fi son a bayyana su in zaka bada zakka ka bayyana zakka ka bayar dan kaka mutu wani ya ce baka zakka amma aikin nafila ka yi shi a boye in zaka fidda dukiyar da ka san Allah ne ya wajabta maka ka fitar kai a fili kace jama'a ku zo ga zakka a baku to kaga ko wani ya ji zai ce eh lalle a gaba na na taba ganin ya bada zakka amma idan na nafila ne an fi son ka yi shi a boye dama nafila ne ba tilasta aka saka kai ba to an fi so ka sunnawa mutum a boye ba wanda ya gani ba wanda ya sani abana hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu kai abin a boye har hannunka ɗayan bai san abin da ɗayan ya bayar ba to ana so mutun ya kai wannan matsayin dangane ga abin da ya shafi ciyarwa haka nan muka koma kan maganar wato ainihin bakance zamu ga cewa wata al'ada ce ko wata ɗabi'a ce ko wani yanayi ne da musulunci yazo ya samu mutane suna yi wajen abin da ya shafi wato dora ma kansu wani nauyi da Allah ta'ala bai dora musu ba suke dora ma kansu ta hanyar wato ainihin bakance bakance a ta'arifin sa shine mutum ya lazumta wa kansa ibadar da ba a tilasta masa ba ya tilasta wa kansa kala biyu ne akwai mai sharadi akwai mara sharadi akwai mai tafsiri akwai mara tafsiri bai bambancin su misali mutum ya ce na yi alkawari tsakani na da Allah duk wata sai na yi azumin kwana 8 litinin da alhamis litinin da alhamis in ka faɗa haka to kai yanzu azumin litinin da alhamis ba sunna bane a kanka ya koma wajibi ku kula da kyau fa kai azumin litinin da alhamis amma ka ja bakin ka kai shiru ranar da ka ji ba za ka iya ba sai kai ba amma ka ce a aini na riga na wa Allah alƙawari duk alhamis da din litinin sai nayi azumi to kana fadar haka dole ya sai kai dole sai kai saboda ka mai da shi me ba kance ka mai da shi wajibi shi kuma idan ka mai da abu wajibi akan ka yanzu kai ya tashi akan ka daga sunna ya koma wajibi saboda Allah ya ce wal yufu nuzurahu in suka yi alƙawari su cika yufuna bin nazari suna cikawa da alwashi kenan ba a ce kai ba amma in kai tilas ka cika ko kuma ka ce yayi alƙawari duk sanda na samu kuɗi 10,000 sai nayi sadaka 2,000 a ciki kai ko me na samu sai na bada 20% sadaka fi sabilillahi ba fa saka aka yi ba kai ka dora ma kanka to sai ka samu miliyan 10 kaga tila ka bada 2 sai ka samu miliyan 100 kaga dole ka bada 20 sai ka samu miliyan 1,000 kaga dole ka bada miliyan 200 to in ya fara girma sai ya tsorata ka da lokacin da kai alƙawarin kana samun 1,000 ne sai kaga 200 ba matsala sai ka zo kana samun 100,000 kana ga 20,000 ba matsala sai ka zo kana samun miliyan 10 sai ka fara jin kuma nauyin fitar miliyan 2 sai miliyan 100 ta zo sai ka ji nauyin fitar da 20 kai kace zaka dinga bada 20% kai wa Allah alƙawari ƙara ka ja bakin ka kai shiru wani yana cikin talauci bai san girman kuɗi ba bai san nauyin kuɗi ba bai san kimar kuɗi ba bai san darajar kuɗi ba bai san wahalar tara kuɗi ba bai san wahalar kashe kuɗi ba ko sai ce a bari dai mu samu kuɗi ay insha Allah sai na sayawa masu da'awa mota 40 sai na gina masallatai da marakis sai na dauki nauyin mutum 1,000 sun tafi waje sun yi karatu sai kuɗin suka zo kuma aka jarabce shi da sansu aka jarabce shi da rowa sai kaga kuma yana cika maka me akara maka Allah wala alƙawari ne kuma yanzu na ga ba zan iya cika ba to wace kai waye ce kai sada kaman nazara an yuti Allah falyutihu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda ya dauko alƙawari cewa zai bi Allah to ya bi Allah wanda ya dauko alƙawari zai saba Allah kada ya saba Allah shi sa aka ce shi alwashi wanda zaka ce na dora ma kaina duk wata zan yi kaza ko duk sati zan yi kaza ko zan dinga yin kaza wannan shine alwashin da baka sa sharadi ba in kace idan Allah ya sa na ci jarabawa ko Allah ya sa na sai da kayan nan ko Allah ya sa na gama karatun nan lafiya na fita da kyakkyawan sakamako ko Allah ya sa na samu kudi kaza ko na samu riba kaza ka ka sa sharadi ni kuma ne alƙawari zan yi kaza to wannan alƙawarin shine ake so duka bin sai ka cika sai ka cika ko mutuwa kai sai an cika maka wannan alƙawarin kun ga wata mata da ta shiga jirgin ruwa yana tambal sai ta ce ya Allah idan ka tseratar da ni daga jirgin ruwan nan ni kuma na alƙawari zan yi azumi na wata guda sai kuma Allah ya tseratar da ita kafin ta yi azumin sai ta rasu kaga ta rasu da me da bashin azumin wata guda a kanta sai yarta ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta dau alƙawari idan Allah ta'ala ya tseratar da ita daga wani jirgin ruwa da ta shiga wanda ya so ya kife ta yi alƙawari za ta yi azumi na wata guda to gashi kuma ta rasu ba tare da ta yi wannan azumin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki mata wannan azumin ki sauke mata wannan nauyin. Wadaka kenan waɗannan hadisai da suke karantar da wajabcin cikawa da alwashi idan mutum ya ɗauka ko dai alwashi ne da mutum ya yi shi mai mafita wato mai fassara kamar ka ce zan yi kaza a lokaci kaza ko kuma zan yi nawa Allah alƙawari in dai na samu dama zan yi kaza ko kuma zan dinga yin kaza kawai ba tare da ka sa sharadi ba to waɗannan guda biyun dole in ka yi su ka cika su. Saboda wannan hadisi na Imam al-Bukhari mai lamba 1666 mai lamba 6700 da kuma ruwayan Abu Dawud mai lamba 3289 da ruwayan Tirmidhi mai lamba 1526 da ruwayan Ibn Majah mai 2126 da kuma yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma Ibn Hibban da Imam an-Nasa'i a cikin al-Kubra cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi nana insha Allah ya ƙara mata yarda wanda ya alwashi zai bi Allah to ya bi shi wanda ya dau alwashi zai saba wa Allah sai kace in na samu kuɗi sai na daure dan uwana sai Allah ba to kaka daure shi ko kuma dama wani ya ci mutunci na in na samu dama sai na rama to kaka rama din idan alwashinka na sabo ne ko na cutar da wani ne ko na zalunci ne ko na cin zali ne ko kuma ba abu ne mara kyau zaka aikata gashi kai alƙawari tsakaninka da Allah zaka aikata mummuna to ka ban mummuna sai kai ka fara irin ta rantsuwa shine ka je ka ciyar da miskini 10 ko ka dinka musu tufafi su 10 to haka na hadisin Imran bin Hussein yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu bakance a cikin saban Allah haka nan kuma abin da dan adam bai mallaka ba sai kace nayi alwashi zan bayar da mota alarama zaka ce ko babur din alarama ko keken alarama naka ne sai kawai kace alarama kekenka zaka fito da shi a ba wani me ya faru kace alwashi nayi idan Allah ya sa na gama ka abin nan lafiya nazo lafiya zan yi sadaka da babur ɗinka ko motar ka ko kekenka sai ce to naka ne kaga ashe ba za ka yi bakance akan abin da ba mallakarka ba ba kayanka ba sai akan abin da ka mallaka sai wanda kake iko da shi sai kuma abin da ba saban Allah bane to shi yasa a wannan ruwaya ta Imam Muslim kenan da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah haka na a wata ruwaya ta zo daga Abdullahi daga Sayyidina Umar da kuma ɗansa Ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani gaban daukan alwashi don mutane da yawa suka dauki alwashi ne a lokacin da ba su da dama in damar ta zo sai su kasa ko ko mutun ya dauki alwashi a lokacin da yake ga wato yana da dama sai kuma daga baya damar ta ki samuwa sai yazo ya kasa cikawa ga alƙawari yawa Allah kuma gashi ya kasa cikawa to ƙara kai shiru da bakinka ka ban niyya a zuciyarka cewa Allah ka bamu dama mu aikin kirki amma kada kai alƙawari cewa zaka yi kuma ka zo ka kasa yi yace dama ana fidda abin ne daga marwaci bai saba kyauta ba bai saba alheri ba bai saba tsayuwar dare ba bai saba aikin lada ba sai yace nayi alƙawari zan yi kaza domin a daure shi a fidda wannan daga jikin sa haka nan kuma a wani hadisi na Abu Hurairah wanda yazo a Bukhari da Muslim shi ma yake cewa hakika bakance wato baya kusantawa daga dan adam da wani abu wanda Allah bai kaddara masa ba sai dai kawai bakance yakan yi muwafaka ne da kaddara sai Allah ta'ala ya fitar daga marwaci abinda shi marwacin baya son ya fita daga gare shi to haka nan yazo a zamanin jahiliya sun kasance suna yin bakance shi bakance al'ada ce da daddiya a cikin addini ana yin sa shi yasa yake cewa annina zartu laka ma fi batani muharrara cikin kissar wato mata Imran ita ma ta yi bakance Allah ya bata da kaza kaza ni nazartu li rahmani sauman kenan tun zamanin kafin zuwa musulunci ana yin bakance saka zamanin jahiliya ma suka yi bakance shi yasa a cikin kissa da aka kawo mana ta Abdul Muttalib cewa yayi bakance idan Allah ta'ala ya bashi yaya 10 maza a jere zai yanka na 10 sai kuma na 10 ya zamo wa sai zabo Abdullahi mai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya sa masa sansa sai je tambayi wata mata to ni gashi nayi bakance zan yanka dana na 10 kuma gashi dan na 10 na fi sansa yanzu ya zai tace a to in an kashe mutum a cikin ku nawa ake bayarwa aka ce raƙumi 100 tace to aje ayi ƙuri'a tsakanin sa da raƙumi 100 akai da raƙumi 100 sai abin ya fada kansa aka ƙara 100 ya fada kan raƙumin ya fada kansa sai da aka kai kusan raƙumi 1000 tukunna sannan ya fada kan raƙumin aka yanka su to haka nan kuma Nutaila matarsa wacce ta haifi Abdullahi dan Abbas matar Abbas wacce ta haifi Abdullahi dan Abbas ko wacce kai ta haifi Abbas matarsa wacce ta haifi Abbas Nutaila sunanta to ita din ma ta yi bakance wata rana Abbas din yana yaro sai ya bata da ya bata sai ta je ta Ka'aba ta daga duce ya Allah dana Abbas ya bata idan an ganshi nayi alƙawari zan yi wa Ka'aba riga da zanin dibaji wato zani ne mai tsadar gaske tace Allah in dai an ga dana to nayi alƙawari zan wa ɗakin nan riga mai tsada ta dibaji da aka ganshi kuma sai da ta samu dibajin tayware Ka'aba riga da shi to kaga wannan bakance ne haka nan Sayyidina Umar yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah nayi bakance a zamanin jahiliya zan yi itikafi dare gaba daya zan yi a masallaci mai alfarma nayi alƙawari cewa zan shiga dare mai zan shiga cikin wato masallaci mai alfarma tun daga dare har sai gari ya waye nayi wannan alƙawarin manzon Allah ya ce ka cika alƙawarin kenan wani yana itikafi itikafi sunna ne, mustahabbi ne, in kai kana da lada, in baka yi ba baka da alhaki, amma an kace aini nayi alkawari wannan shekara sai na itikafi na kwana 10, to yanzu kai ya tashi daga sunna daga kanka ya zama wajibi, tilas ne ko me kake ka bari ka zo ka shiga masallaci kai kwana 10 domin kai ka fada da bakin ka, baki shi ka
yanka wuya,
daura wuya ko ko yanka wuyan yake
duka,
to kaga duka yana yi, yana daura wuya yana yanka wuya, saboda haka wannan bakancen kenan. To haka nan wata rana aka samu wani mutum kawai wai wani tsoho wai sai alkawari wai zai je maka a ƙasa, gashi tsoho fa kuma wai alkawari zai je maka a ƙasa, haka shikenan yansa suka ce to bismillah baba, yaransa masu karfafa guda biyu suka rako shi ana tafiya, in ya gaji sai ɗaya rike kafarsa da ɗaya tsaya, ɗaya rike kafarsa ɗaya ana tafiya, ya gaji ya gaji ya gaji kuma ya alkawari ba zai hawa, kuma gashi ya gaji kuma ya alkawari, saboda haka ake tafiya da shi, wanda ya rike kafada da wanda ya rike kafada ɗaya ana tafiya da shi. To inda Allah ya taimake shi sai aka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya ce wannan tsohon fa da ake ta cicibarsa, sai ayansa suka ce ya rasulullah alkawari ya zashi maka a ƙasa, sai manzon Allah ya ce kai tsoho hau da Allah, hau abin hawanka, Allah ta'ala ya wadatu ga barin wannan bakancin, ai akwai azaba cikin wannan, ai tafiya a ƙasan akwai azaba kuma ba zai iya ba, ka kamar wancan wanda ya tsaya a ranar ne, ai ya ce ba zai shiga inuwa ba, ya kuma tsaya ya ce ba zai zauna ba, kuma ya ce ba zai magana ba, kaga wannan duk a cire shi daga ciki, duk na saban Allah ne, kana da abun hawanka sai kawai ka tafi a ƙasa, to wani abu mai addinin Allah zai karu dan ka ji a ƙasa, banda kai da zaka sha wahala, zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hau ya je ya hajji amma ya akan abun hawa, wannan tafiyar da yace zai a ƙasa wace ya kasa wato a janye ta. Kuma wannan yana nuna mana kenan wato bakance yana iya zama mutun yayi shi a hanya mai kyau, ko mutun zai iya yin bakance a hanyar da wato ainihin ba ta dace ba, shi sa Allah ta'ala da ya tashi magana akan ciyar wadda bakancan, sai ya ce mana wa ma anfaqatum min nafaqati, abinda kuka ciyar na ciyarwa, anan ciyarwa na kira ce fi siyaqi shart, ta hada kadan, ta hada mai yawa, ta hada na wajibi, ta hada na mustahabi, ta hada wanda aka yi akan addinin Allah, ta hada wanda aka yi akan bayan Allah, domin duk inda ake kashe dukiya, duk duniyar nan in ka duba inda ake kashe dukiya, zaka ga mu musulmi kashe dukiyarmu a fuska biyu ce, fuska ta farko mu gina addinin Allah, masu gina masallatai masu ke yi gina addinin Allah, masu gina makarantu na islamiyya gina addinin Allah suke yi, masu ba da scholarship ƴaƴan musulmi su je su karatu, ko na likitanci ko injiniyanci ko sauran fannoni masu amfani don su dawo al'ummar musulmi su samu cike gurbin wannan bangaren, duk su ma me suke yi, gina addinin Allah suke yi, masu siyan motoci da babura da bayar da kuɗi ga masu da'awa su tafi ƙauyuka su je su karantar da mutane, su raba musu taki, su koya musu sana'a, su koya musu ilimi, a je wani guri sun musulunta amma ba su da sana'a, a zauna a koya musu sana'a ta noma, ko a koya musu dabaru na kiwo, ko a koya musu dabaru na ilimi, a ɗebi ƴaƴansu a kawo su birni a sa su a makaranta su yi ilimi su koma su je su karantar da iyayensu, ko a koya musu sana'a su je su baza sana'a, domin addini sai da sana'a, sai da ilimi, sai da kuɗi, sai da ilimi, don haka duk inda musulmi yake ana son a samu ilimi a gurin, kuma a samu ana sana'a a gurin. Musulunci bai da ka zauna ba ka da ilimi ba, ko bai da ka zauna ba ka da aikin yi ba, domin mara aikin yi komai zai iya yi, duk mara aikin yi fa yana da aikin yi, aikin yinsa shine danyen aiki, in ba kai aikin kirki ba sai kai aika-aika ko kai mummunan aiki, to shi yasa musulunci yace kai ilimi kuma ka koyi sana'a, da ilimi zaka taimaki kanka ka taimaki kuma addininka, sannan da inda kuɗi zaka taimaki kanka ka taimaki addininka. So an ce ai rijiyoyi, kun ga rijiyoyi aiki ne na da'awa kuma aiki ne na raya bayin Allah, aka ce a gina makarantu, gina makarantu shi ma aiki ne na raya addinin Allah da raya bayin Allah, ko aka ce a je ai titi, ko a sai fili a makabarta, ko a je a yi wa mutane gada, ko a je a yi musu asibiti, ko a musu cibiyar koyar sana'a, ko a je a gina musu ɗakin karatu, ko a ɗauki 'ya'yansu a je a sa su a makaranta su je su koyi ilimin zamani don su samu abin da za su riƙe kansu, domin ka koyawa mutum kamun kifi ya fi ka ba shi kifin, domin ka saba wa mutum da ba shi kifi gashashe ka sai ka gasa kifin, ka cire ƙayar ka cire karnin ka bashi ya ci, to zuciya za ka kashe masa. Amma ka ce zo mu je bakin ruwa, ka ga yadda ake yin fatsa, ka ga yadda ake sa kalli, ka ga yadda ake jefawa, ga yadda ake kamawa, to in ya saba kamawa wata ran sai ya arziki a wajen kamawa. Iza suka ce ka bawa, ka koya wa mutum kamun kifi, ya fi ka je ka dinga bashi dafaffe gashashen kifi, wannan kai masa haka wato ranar da baka bashi ba yana cikin yunwa kenan. Saboda haka a koya ma ƴaƴan musulmi sana'o'i, a ɗebo mutane daga ƙauyuka, a kawo su birni su yi karatu, su yi ilimi, su je su karantar da ƴan uwansu. A koya musu sana'o'i, su je su koyar da ƴan uwansu. Sana'ar noma ta zama ta zamani, a zamanantar musu da yadda ake sana'ar noma, wadda za ka sha wahala kaɗan ka samu arziki mai yawa. A koya musu yadda ake kiwo, ka sha wahala kaɗan ka samu arziki mai yawa. Yanzu an daina shan wahala mai yawa kuma a samu arziki kaɗan. Zamani ya zo da dabarar noma. Wajen ɗan guri ƙanƙani sai kai abu mai yawa. Yanzu ƴan fulawoyin nan da muke shuka a ƙofar gidajenmu da kuma kewayen gidanmu, za ka iya cire su yanzu ka shuka abin da za a yi amfani da shi a gidan. Sai ya zama gurin ya zama lambu, da anan za a dinga samun kayan marmari, anan za a dinga samun kayan cefane, su tattasai, attaruhu, tumatiri, albasa, duka za a iya yin su a gefen gida. Yanzu an gano shuka fulawoyin nan kawai. A mai da gurin ya zama gurin da za a iya samun kuɗi. A shuka abin da zai iya zama su gwanda ɗin nan, su ayaban nan, ana yin ƴan wuri waɗanda za ka zo ka ga gidanka ya yi kore shar, kuma sannan ana samun kuɗi ko ana samun abin da za a ci a sha. Duk wannan dabara ce, ƴan gonarka ƙanƙanuwa sai ka zo ka sarrafa ta, ka yi amfani da ita, ka zuba arziki mai yawa. Da ku sai ka ga babban gona, amma abin da za a samu ma ba zai isa a sai taki ba. To yanzu dabara tana nan dabara. Mu koya wa mutanenmu dabarar noma na zamani da dabarar kiwo ta zamani da kuma yadda ake kare muhalli da yadda ake neman kuɗi cikin sauƙi ba tare da an sha wahala mai yawa ba, saboda buƙatar da ake yi nasu kuma na halal ba tare da an sami Allah ba. To wannan yana cikin abin da wannan aya ta ala, wannan aya take faɗaitar da mu dangane ga ciyarwa, don ba za ka ciyar ba sai ka samu ai. Shi yasa kaga a cikin wannan aya akwai faɗaitarwa a nema, kuma a nema ta halal. Sannan wanda zai ciyar, Allah ta'ala ya sa ya yi abu biyu kuma ya hana shi abu uku. Abu ukun da aka ce aka hana ka, an hana ka gori, an hana ka cutarwa, an hana kariya. Sannan an umarce ka ka nemi halal, ka ciyar daga halal, sannan kuma ka ciyar da mai kyau, ka bayar da abu mai kyau, ka bayar da abu mai daraja. Wanda ka ba din ya ga shi ma an bashi abu mai daraja, ko bai kai naka ba ya zama dai ka bashi ainihin wato mai daraja. To shi yasa Allah ta'ala yace mana fa inna Allaha ya'lamu. Da haka malamai suka ce a cikin wannan aya akwai kwadaitarwa, akwai kuma tsoratarwa. Wanda ciyarwarsa ta zama irin wacce Allah yake so ne, to Allah ta'ala yana sanar da wannan, ma'ana zai masa sakamako mai kyau game da wannan ciyarwa. Wanda ciyarwarsa ta zama akwai cutarwa, akwai riya, akwai kuma wato ainihin a gori, akwai kuma nema ta hanyar da bata dace ba, ko ciyarwa ta hanyar da bata dace ba, to wannan shi kuma ana jan kunnensa cewa zai iya gamuwa da wato fushin Allah ko azabar Allah. Shi yasa Allah ta'ala cewa malu zalimina min ansar. Al ansaru jam'u nasir, wanda zai taimake ka, ya baka kariya, ya agaje ka, ya tallafe ka, ko ya tsare ka, shi ne nasir. Ansar masu taimako, masu ba da kariya, masu ba da agaji. Dama Allah shi ke tsarewa, shi ke karewa, shi ke kiyayewa. To in ba Allah ne ya kiyaye ka ba, ba wanda ya isa ya kiyaye ka. In Allah bai taimake ka ba, ba wanda ya isa ya taimake ka. Idan Allah bai baka ba, ba wanda ya isa ya baka. Idan Allah ta'ala ya hana ka kuma duk duniya nan ba ta isa ainihin wato ta baka ba. Shi yasa a cikin wannan aya akwai zaburar da mu akan mu nisanci zalunci. Domin Allah ya ce az-zalimi ba shi da mai taimako. Allah kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana unsur akaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka a hali biyu. Idan ka ga dan uwanka zai yi zalunci, ka taimake shi ka hana shi. Idan ka ga dan uwanka an zalunce shi, ka taimake shi ka nemo masa haƙƙinsa. Kenan hali biyu, wanda aka zalunta da wanda ya zalunci suna buƙatar a taimake su. Idan ka zo kawai mutum nasiha, kai wane zalunci fa ba kyau, zalunci bai dace ba, zalunci duhu ne, zalunci sai a ɗaukowa wanda ya yi abin haƙƙinsa. Ittaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab, ka kiyayi kanka da addu'ar wanda ka cuta yace Allah ya isa. Domin Allah ya isa ba ta da tsari tsakaninta da Allah. inna laysa bainaha wa bainal lahi hijab. To kaga awa mutane magana wata kila in yaji wa'azi yaji karantawa ko yayi zaluncin ko yana zaluncin ko yayi niyyar yin zaluncin sai ya fasa shi kuma wanda aka zalunta bai da karfi sai ka ce to kai wani ya zalunce ka zan je in tsaya maka yanzu akwai wani yana bin wani kudi yana bin wani mutum kudi da yawa sai ya hana shi sai je yake gaya ma wani shi kuma wancan din mai hali ne mai iko ne kuma irin su ba a ci musu kudi sai ce da Allah sau nake ka ce make ni ina bin wani kudi nayi ya bani ya hana ni sai ce nawa kake bin sa sai ya gaya masa sai ce ungo ya su fada sai ce zo mu je yace a alaji wani yana binka kaza yace yace to gashi na bashi yanzu ni ne nake binka to da ka ji sanda ka shirya ka kai min kudi na gida ya san kudin wannan ba za su ci ba amma na wannan mai raunin za su ci to wannan siyar rigima ana son ka siyar rigima irin wannan in kaga an zalunci mutum an cinye masa kudi kuma wanda ya cinye masa din shi ba zai iya rigima da shi ba yafi karfin sa kai kuma kafi karfin wancan wanda yafi karfin wannan din to sai ka taimaki wanda aka zalunta ka bashi haƙin sa ka je ka karbo masa ko kai lauya ne ka je ka lauyi kalan kusu da yawa ka kware a cikin harkar lauyancin nan kuma ga wani talaka wani ya kwace masa fili ko gona ko gida shi ko bai da kuɗin da zai dauki lauya sai ka je ka shiga kungiyar Muslim Lawyers Association kungiyar lauyoyi musulmi waɗanda suke taimakawa masu karatun lauya da wayar da su akan yadda ake aikin lauya inda ya dace da kuma tallafawa waɗanda suke da shari'a amma ba su da lauya ko ba su da halin daukar lauya kace mu ga takaddun kaje kai bincike ka tabbatar takaddun nasa ne filin nasa ne haƙƙin sa ne zuwa akai masa boko ko akai masa turanci ko akai aka canza masa wani abu ko aka je lan aka soke takaddun sa akai sababbi ko aka nuna masa rashin birni aka bashi ya sa hannu a wani gurin da bai san me me sa hannu aka alaji sa hannu anan to ina ne daidai ina kawai dangwala ana ya dangwala bai san ashe dangwala wannan an kwace masa gida ko fili ba to sai ka je ka tsaya masa kace ka bar kwabanka kakka kashi ni lauya ne kuma dama na shiga lauyancin nan ne domin in kare haƙƙin mai haƙƙi kuma in taimaki wanda bai da haƙƙi lauya ne mai kare rajin haƙƙin jama'a da aka cuta kaga irin wannan lauyan ai yayi kyau ko to sai ka je ka taimake shi haƙƙin sa ya fito ya zo ya dinga maka kai wannan yaro Allah shi ma albarka me ka karanta lauya to lauya ne kai to Allah ya taimake ka Allah saka ma da alheri yayi ta godiya saboda kai amfani da karatunka ka taimake shi to kaga unsur akaka zaliman aw mazluma to kaga anan tayi amfani sannan kuma sai a nuna masa cewa zalunci duhu ne ranar alkiyama az-zulmu zulumatun yawmal qiyama duhu ne ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye duhu ku kiyaye zalunci domin zalunci dufai ne ranar alkiyama wani kora yake cewa ku nisanci addu'a wanda aka zalunta domin tana hawa sama kamar taratsatsin wuta haka take yin sama wata ruwa yake cewa addu'a wanda aka zalunta karbabbiya ce ko da fajiri ne to fajircin sa yana kansa amma addu'ar sa tana nan karbabbiya ce kuma yace ku nisanci addu'an wanda aka zalunta ko da kafiri ne domin ba ta da tsari tsakaninta da Allah kaga wannan ji yana nuna mana wato kiyayewa da nisantar shiga cikin haƙƙin jama'a da kuma ɗaukan alhakinsu sai aya ta gaba Allah ta'ala ce in tubdu sadaqati fa ni'am mahiya idan kuka bayyana sadaka madalla da ita akwai lokacin da za a buƙaci yin sadaka a fili me yasa ake yin sadaka a fili domin wani in ya gani sai ya kwaikwaya ba irin sadaka zaka ce to rike bakin buhun mu yi selfie yawa to gashi yana karɓar sadaka da ake bashi yawa to dan sa a bakinka in gani yawa to shikenan dan tauna dan yi murmushi a ba fi sabilillah wani da wakai masa sallama mutumin yana rike da buhu sai da ya fito sai ya ga mutum da kyamara kuma da wani da buhu ya rike wai ya rike buhun a ɗauka sai ya shiga gida sa babban riga sai ya ce kai rike buhun kai a ɗauka gadi saboda haka in tubdu sadaqati fa ni'am mahi Allah ta'ala ce kuka bayyana ainihin wato sadaka madalla da ita ina ganin ya kamata mu tsaya ko nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. akwai tambayoyi malam za iya yin tsakanin da rana ko
ana azumi kenan
okay eh to da aka ce za a sha ruwan ayyafi go ayi bayan an sha ruwa din zai fi bayan da tsakanin kala kala ne akwai wanda ake zira ba cikin bakin mutum ba akwai wanda ake shafa wani ba dauka ko kala kala ne to kaga hankali ya fi kwanciya a ce bayan an sha ruwa ayi mu san wani kala bane kan mu ce wanda yake kare azumi ne ko baya karyawa ka ko mu ce ba mai kare azumi bane kuma ya karya saboda haka a bari a sha ruwan zai fi kwanciyar hankali a gudunmawa da addu'o'i wani bawan Allah ya kawo shinkafa mai keji 25 buhu 18 ya kawo taliya katan shi ma 18 ya ce ya masa addu'a wani bawan Allah ya ba da garin masara 25 kg buhu 10 shinkafa 25 kg buhu 10 sai taliya katan 10 sugar 25 kg buhu 3 sai kuma mai shi kuma katan 3 sai atamfa turmi 100 sai shadda yaji 100 sannan her excellency matar gwamna Hajiya Asma'u Inuwa Yahaya ta saka sola imbata a gidan marayu gaba daya to Allah ya saka mata da alheri sannan ta kuma aika da rice da sugar da spaghetti a dafawa marayu to Hajiya Asma'u Inuwa Yahaya yadda kika farantawa marayu kika haskaka musu gidansu haka ke ma Allah haskaka miki rayuwarki yadda kika ba su abinci da sutura da magani kika faranta musu rai ke ma Allah ya faranta miki Allah kuma ya saka miki da alheri zannuwa guda hudu daga wata mata a yi mata addu'a Allah ya gafarta Allah ya gafartawa yarta da ta rasu to wannan baiwa Allah muna addu'a wannan ya taki da ta rasu Allah ya jikanta ya mata rahama ya sa ta dace Allah kuma ya sa ta na aljanna firdausi yadda kuma kika damu da yake hakike mata addu'a ke ma Allah ya baki ba su yi miki wannan addu'a to sannan sai masu neman addu'a ba ni da lafiya ina roƙon addu'a to Allah ya baka lafiya ko Allah ya baki lafiya Allah ya ba dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya tsare musu a taya ni da addu'a a ɗauke min yara na wai sai an biya kuɗin fansa to Allah ya kubuto da su ba tare da an biya kuɗin fansan ba ina roƙon addu'a Allah ya shirye mu ya shirye mu da yara na to Allah ya shirye da mu gaba ɗaya shirye da ƴaƴanmu da zuriyarmu shiryayyen ƴaƴanmu Allah ya ƙara musu shiriya kangararrun Allah ya shirye mana da su da sauran bukatu na jama'a gaba ɗaya muna addu'a muna tawassali da suna Allah masu girma da sufofin sa madaukaka duk wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa wanda yake damuwa Allah ya yi masa rahmat da Allah yake saukawa a wannan wata Allah ya sa da rabon mu a ciki Allah muna roƙon sa afuwarsa da gafararsa da rahmarsa da jin kansa da alkhairin sa Allah ya sa mu a ciki اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله